sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an gwari gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis, ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
To, Hafiz, Rasha ta ikirarin cewa Ukraine ta harba ƙananan jirage marasa matuƙa biyu zuwa gidan shugaban ƙasa Vladimir Putin cikin dare. Shugaban Majalisar Dinkin Duniya ya kira da a kawo ƙarshen faɗan da ake a Sudan da kuma goyon bayan ƙasashen duniya ga al'ummar Sudan. Haka kuma za a ji cewa 'yan tawayen da ke alaƙa da ISIS sun kai hari wani ƙauye a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamandan rundunar Operation Safe Haven da ke kula da tsaro a kudancin jihar Kaduna ya mayar da martani kan zargin cewa suna mara wani ɓangare baya a hare-haren 'yan bindiga.
Kuma na san ana kashe mutane a cikin gona, amma bai kamata wani ya ɗauka doka a hannunsa.
Mutane katahawa sun rikuta littafi wai ne na ba goyon bayan, bana ba kowa goyon bayan.
Za a ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu 'yan fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun bayyana kama wani ɗan ƙungiyar farar hula da shugaban wata jam'iyyar hamayya da cewa
wannan bitar kulli da siyasa ne ake nan ga yin mutane 'yan horon hula da 'yan adawa. Yanzu in kun diba babu wanda yake da inki ya yi magana bisa tahiyar ƙasa in ba dan gwamnati ne ba.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Rasha ta ikirarin cewa Ukraine ta harba jirage marasa matuƙa biyu zuwa gidan shugaban ƙasa Vladimir Putin a cikin dare, amma jami'an tsaro sun samu nasarar harbo su kuma Putin bai ji rauni ba. Ba za a iya tabbatar da da'awar da Rasha ta yi nan da nan ba, kuma wani jami'in Ukraine ya musanta hannu a harin. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi balaguran bazata zuwa ƙasar Finland. Zelensky ya isa Amsterdam ba tare da sanarwa ba don ziyartar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Haka kuma ma'ajiyar mai ta Rasha a Ukraine ta kama da wuta. Ana sa ran Amurka za ta sanar da wani sabon kunshin tallafin soji ga ƙasar Ukraine. Sakataren jiran na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira jiya Laraba da a kawo ƙarshen faɗan da ake a Sudan da kuma goyon bayan ƙasashen duniya ga al'ummar Sudan waɗanda a ce wasu suna fuskantar matsalolin jin ƙai. Dole ne a shigar da agaji a cikin Sudan, kuma suna buƙatar cikin gaggawa a samu damar rarraba agajin ga mutanen da suka fi buƙata, in ji Guterres yayin wani taron manema labarai a birnin Nairobi na ƙasar Kenya. Ya ƙara da cewa dole ne a kiyaye lafiyar fararen hula da kayayyakin more rayuwa, kuma dole ne a mutunta ma'aikatan jin ƙai da kayayyakinsu. Ma'aikatar lafiya ta Sudan ta ce sama da mutane 500 ne suka mutu, sannan kusan 5,000 suka jikkata tun bayan ɓarkewar faɗan a ranar 15 ga Afrilu, lokacin da ake gubza faɗa tsakanin shugabannin sojojin gwamnati na Sudan da kuma dakarun 'yan sa kai na RSF. Hukumar kula da shige da fice ta Majalisar Dinkin Duniya IOM ta faɗa cikin makon nan cewa aƙalla mutane 334 ne faɗan ya raba su da mahallansu, baya ga wasu 100 da suka tsere daga ƙasar. Ita ma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa faɗan na iya sa sama da mutane 800 tserewa daga ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka. 'Yan tawayen da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS sun kai hari a wani ƙauye a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda suka kashe aƙalla mutane 6 kamar yadda hukumomin yankin suka faɗa a ranar Talata. Ɗaruruwan mutanen da aka kashe a harharen 'yan tawayen da na 'yan bindiga a lardin Ituri mai arzikin zinare, inda kuma dakaru masu alaƙa da ISIS ke gudanar da ayyukansu. 'Yan tawayen ADF sun shiga ƙauyen Makumo ne a dan ranar Litinin a yankin Mambasa, a cewar Gilbert Savenda, wani shugaban al'ummar yankin, ya shaida wa AFP. Ƙungiyar ADF, wadda asalinsu masu tayar da ƙayar baya ne a ƙasar Uganda, ta sami gindin zama a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a shekarun 1990, kuma tun daga lokacin ake zarginta da kashe dabban fararen hula, wanda ya zama mafi muni na sojojin haramtacciyar kasar a yankin da ke fama da rikici. Tun daga shekarar 2019 wasu hare-haren ADF a gabashin Congo, kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai hare-haren wanda ke bayyana mayakan a matsayin wani yankin ta na cikin gida.
An jima kaɗan, Sir Filu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Wata sabuwar takaddama ta barke tsakanin al'ummomin kudancin jihar Kaduna game da yawan hare-haren 'yan bindiga da ake samu a yankin, da wasu ke cewa ramuwar gayya ce ta hana hare-haren kawowa ƙarshe. Daga Kaduna, ga rahoton da wakil Isa Lawal Ikra ya aiko mana.
Takaddamar da ta taso akan matsalar tsaro a kudancin jihar Kaduna dai ta biyo bayan rahoton da ma'aikatar tsaro ta fitar ne a watanni ukun farkon wannan shekara, abinda al'ummar Atiyab suka ce a gaskiya rahoton bai musu adalci ba. Shugaban kungiyar al'ummar Atiyab ta Katafawan da ke karamar hukumar zangon Katab a kudancin jihar Kaduna, Mr. Samuel Achi, wanda shine ya kira taron manema labaru, ya ce rahoton tsaron da jami'an tsaron suka fitar dai ya nuna yana goyon bayan Fulani.
Tun 2017 ana ta kashe mutane a yankin, kuma ga sojoji suna nan, to bugu da kari kuma sai shi shugaban sojoji ya je ya gaya musu cewa abinda ya sa ana kashe mutane saboda ana poisoning shanun Fulani, kuma ana kashe Fulani.
Ba ku yarda da zargin da ake cewa wani lokacin Fulanin sukan zo ramuwa ne bayan an riga an taba su ba kenan?
To ne aka yi ramuwan a ciki, shi yaron Fulani ya je ya shiga gonan doyan wani, ya fara tuge doya, suka shiga suka ganshi suka kama shi suka kashe shi. Dukan mu mun yi tir da wannan abin da ya faru. Da ni da mai martaba muka je muka zauna da yayin yaron nan, muka roke su su yi hakuri kada a je ramin gayya, za mu tabbatar duk wanda ya yi wannan abin an fitar da shi. Amma kafin kashe yaron nan an kashe mutum biyu a wannan garin da aka yi wannan abin. An yi zama daya biyu uku har ya fi a kirga, kuma a duk zaman nan mun yi zaman nan da Fulani, mun yi zaman nan da Hausawa da mutanenmu, sai a ce an daina, amma ana waye gari sai su tashi shiga wani kauyen kuma su je su kashe mutane. Sakona ita ce gwamnati ta fito fili ta yi abin da ya kamata. Na biyu, ina kira ga su Fulanin da Hausawan su sani cewa ba wanda zai zo ya kawo mana zaman lafiya in ba mu mun zauna mun yarda da juna mun ce wannan abin ya isa ba.
Sai dai kuma shugaban kungiyar Fulani ta Miyatta Allah a jihar Kaduna, Alhaji Haruna Usman Tugga, ya ce ma damar ba a daina hare-haren ramuwar gayya tsakanin al'ummar kudancin jihar Kaduna ba, to ba za a kawo ƙarshen wannan rikici ba.
Wannan zarge-zarge ne mara tushi. IC security ya zo ne kare kowa da kowa ne. Su kansu sojojin sun iyayen su yadda za a zauna lafiya. Su mutanen Katafan su ne ba su kauna a zauna lafiya. Akwai Fulani asalin zaunannu a wurin nan sama da shekara 100. Sun kwashe su, sun kona musu gidaje, sun kore su.
Ya ce ba Fulanin da suka sani ba ne yanzu suke gani.
Karya ne kawai. Ba wani ba Fulani ba ko da yake fitowa daga wani wuri ya zo.
Sun ce sai an zo an yi sulhu da ku, kuma daga baya sai a zo a ƙara.
To ana yin sulhu su suke tsokunowa. Ko idan ma saniya ta yi barna ne, ka yi report ga hukuma su kama wanda ya yi barna a mai hukunci, sai su je su samu makiyayi su kashe shi ko kuma su sa ma shanun guba. Kawai a daina zarge-zargen wani ko gwamnati ko jami'an tsaro, su daina tsokanan kowa. Kowa a bar shi, idan ba Fulani ya yi laifi su a bari jami'an tsaro su kama shi su mai hukunci. Idan ba Katafe ya yi laifi su daina boye shi, a fito da shi a kama shi a mai hukunci, shine zai kawo zaman lafiya.
Brigadier General Timothy Oprum shine commander rundunar operation Safe Haven da ke kula da harkokin tsaro a kudancin jihar Kaduna, kuma ya ce bai taba daukar wani bangare game da maganar matsalar tsaro a yankin ba.
Na san wai akwai damuwa, amma muna yi kokari mu san abin da za a yi a samu zaman lafiya. Amma bai kamata wanda su suna so su yi aiki, dai kamata mu yi su wanda suna so su yi aiki din. Ya mutane sai su biri wani wuri, sai su je wani wuri su dinga kashe mutane. Na san ana kashe shanu, kuma na san ana kashe mutane a cikin gona, amma bai kamata wani ya doka doka hannunsa. Mutane katafawa su rukuta litar wani na ba goyan ba, bana ba kowa goyan ba, wanda na amma yana son ya je kare hari a wuri wuri zan kashe shi. Idan na ga wanda yana zagawa da bindiga zan kashe shi. Na riga na ga muku idan akwai laifi a ga mana a ga dan sanda, kuma idan abu ya faru ku shugabani a nan zan kama ko gefen Katafawa ko gefen Baflata.
Dama dai masana tsaro sun sha nana ta buƙatar ganin an kawo ƙarshen hare-haren ramuwar gayya tsakanin Fulani da wasu al'ummomin kudancin jihar Kaduna, wanda suka ce shi ne babban dalilin da ya sa hare-haren suka ƙici suka ƙi cinyewa. Isa Lawal Ikra, Murar Amurka,
daga Kaduna a Nigeria.
A gaida Isa Lawali kare da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga sarfili ya da labaran duniya kashi na biyu.
A ranar Laraba ne hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ta sanar da dakatar da tallafin abinci na wucin gadi ga yankin Tigray na kasar Habasha, yayin da take bayyana matakin a matsayin mataki mai tsauri. Shugabar hukumar ta USAID Samantha Power ta ce a baya-bayan hukumar ta gano cewa tallafin abinci da aka tanada ga mutanen yankin da ke fama da matsalar yunwa ana karkatar da su ana sayar da su a kasuwanni. Hukumar ta miƙa batun ga ofishin babban mai bincike Inspector General wanda ya kaddamar da bincike tare da tura shugabannin ofishinta na agaji zuwa Habasha kafin yanke shawarar dakatar da tallafin abincin na wucin gadi. Power ta ce gwamnatin Amurka ta nuna damuwa jami'an gwamnatin tarayya na Habasha da kuma na yankin Tigray na rikon kwarya, kuma jami'an sun bayyana aniyar ta hada kai da Amurka wajen zakulo masu hannu a badakalar. Kamfanin sarrafa iska a kasar Namibia da kuma wata gona mai amfani da hasken rana a babbar madatsar ruwa ta Kariba a kasar Zimbabwe na daga cikin sabbin ayyukan samar da makamashi marasa illa ga muhalli da kamfanonin kasar China ke zuba jari a wannan shekara, bayan da Beijing ta yi alkawarin taimaka kasashen Afirka wajen magance matsalolin makamashin da suke fuskanta ta hanyar samun sabbin abubuwa maimakon amfani da makamashi mai illa ga muhalli. Lei Bian, wata jami'a a kwalejin nazarin tattalin arziki da kimiyyar siyasa ta London, ta shaida muryar Amurka cewa zuba jarin makamashin da ake sabunta su a ƙetare na da nufin cika alƙawarin sauyin yanayi na ƙasa da ƙasa na ƙasashena na hanzarta sauya makamashi da gurɓataccen makamashi a Afirka, babbar abokiyar cinikayyar ƙasar China. Babban jami'in kamfanin samar da makamashi mai tsafta na Renewables a Afirka, Tony Tio, ya shaida muryar Amurka cewa a fili ƙasar China tana nuna wani jagoranci ne kuma ya kamata a yaba mata kan hakan. Amma manazarta sun lura kamfanonin ƙasar China su ma suna amfana da kuɗi daga buƙatar Afirka na irin waɗannan ayyuka. Daga ƙarshe, shugabannin ƙasashen Iran da Siriya sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyin kasuwanci na dogon lokaci a birnin Damascus domin ƙarfafa alaƙar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi, wanda ke jagoranta wata babbar tawaga ta tattalin arziki da siyasa, ya gana da shugaban ƙasar Siriya Bashar Assad a ranar Laraba bayan ya sauka a ƙasar da yaƙi ya daɗe ta domin wata ziyarar kwanaki biyu. Tehran da ita ce babbar mai mara wa gwamnatin Assad baya don bayan boran da aka yi a shekara ta 2011 wanda ya rikide zuwa yaƙin basasa a ƙasar ta Siriya, kuma ya taka rawa gani wajen ganin bayan rikicin da ya barki a ƙasar. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Siriya sun rawaito cewa shugabannin biyu sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyin da suka shafi ɓangarori da dama da suka haɗa da man fetur da noma da layin dogo da kuma buɗe hanyar cinikayya cikin sauƙi.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun kama shugaban kungiyar kare muradin jama'ar jihar Tillabéri da ɗaya gefen kuma da shugaban wata jam'iyyar Hamayya saboda zarginsu da furta kalaman da ke barazana ga zaman lafiya. Sai dai wasu 'yan fafutuka na ɗaukar matakin a matsayin bita da kullun siyasa da zummar hanawa 'yan ƙasa mura 'yancin faɗin albarkacin baki. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimu Muni Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
A sanarwar da suka fitar a ƙarshen mako a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar da ake kira Comité Union Tillabéri pour la Paix, la Sécurité et la Cohésion Sociale dangane da yanayin tsaron da ake ciki, 'yan asalin jihar Tillabéri mazauna birnin Yamai sun zargi Faransa da Chadi da shirin yin aika-aika a ƙasashen Burkina Faso da Mali da gaman bakin hukumomin Niger. Ahmadu Haruna Maiga shine shugaban wannan ƙungiya.
Le Comité Union Tillabéri dénonce avec force et s'insurge contre le déploiement des forces étrangères, notamment françaises, dans le département de Tera et d'Ayeru.
yace kwamitin haɗin kan Tilaberi ya yi Allah wadaida matakin girke sojojin Faransa a gundumomin Tera da Ayeru cikin shirin kai farmaki akan iyakokin Burkina Faso da Mali ta bangaren Niger. Wannan matakin girke Dakaru wani yunkuri ne na shirin kai hare-hare wa waɗannan ƙasashe aminan Niger, kamar yadda wasu bayanai da ke yawo ke nuna cewa an gano sojan hayar Chadi tare da sojojin Faransa cikin shirin takwana a yankin da ake yi wa lakanin yankin iyakoki uku.
La présence de mercenaires tchadiens a été remarquée aux côtés des forces françaises.
Waɗannan kalamai ba su yi wa hukumomin Niger daɗi ba. Mafari kenan jami'an tsaron farin kaya suka cafke shugaban kwamitin na Union Tilaberi Ahmadu Haruna Mega a yammacin jiya Talata 2 ga watan Mayun 2023. A wata sanarwar da aka aike wa manema labarai, ofishin Prime Minister ya bayyana cewa gwamnati ba za ta lamunci irin waɗannan zarge-zarge marasa tushe ba da ake son fakewa da 'yancin faɗin albarkacin baki ko na ƙungiya wajen yaɗa su. Haka kuma ba za a iya laɓewa da hujjar neman zaman lafiya ba don furta irin waɗannan munanan kalamai da nufin ɓata suna da ƙimar ƙasa, waɗanda kuma yunkuri ne na neman haddasa hasuma a tsakanin Nijar da makwabtanta da ma ƙasashen duniya baki ɗaya. Dalili kenan gwamnati ta yanke shawarar shigar da ƙara a kotu domin gudanar da bincike ta yadda za a hukunta dukkan masu hannu a wannan al'amari, inji sanarwar. Naɗin shugaban ma'aikatar Duan ko kuma custom da majalisar ministoci ta sanar a makon jiya ya fuskanci suka daga shugaban jam'iyyar adawa ta SDR Sabuwa Kane Habibu Kadaure, wanne a shafinsa na Facebook ya rubuta cewa badawai, ma'ana mutanen daji, sun fara samun manyan mukamai ganin yadda jama'a ta yi masa ca. Ya naɗi murya ta WhatsApp domin fayyace abinda rubutunsa ke nufi.
Dan mun hito mun ce gwamnati ya yi ma wani kabila ko kuma wasu mutane na daban wani abu, ai ba wai mutanen bane muka dauka da laihi muka ce su adda laihi su suka yi kaza. Abinda muke nihi shi gwamnatin da muke adawa da shi shi yake yin haka nan kin dan gama ɗan Niger, saboda ɗan Niger in suka ga cewa ana fifita wani hiye da wani ba daɗi.
To amma wannan bai wanke shi ba daga rubutun kabilancin da ake zargin yayi a shafinsa na Facebook. Yan sanda sun kama shi a jiya Talata. Yan rajin kare haƙƙin jama'a irin su Michael Zodi na ƙungiyar Tunon Lafage na ganin matakin hukumomin tamkar wani yunkurin hana 'yan ƙasa morar Roman demokradiya.
Wannan bitar kulli da siyasa ne ake nan ga mutane 'yan horon hula da 'yan adawa. Yanzu in kun diba babu wanda yake da inki ya yi magana bisa tahiyar ƙasa in ba dan gwamnati ne ba.
Kawo yanzu makusanta ko lauyoyin waɗannan mutane ba su fito suka yi bayani dangane da wannan al'amari ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na duka. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka huiba. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Tunda aka fara demokradiyyar nan shekara kusan 26. Mazan nan su suke tayi kuma a ina nake ci gaba muka yi ko ci baya nake babban ci baya ake a gwada ma
duk wanda yake cewa wai yanci na wani kaza kaza ai shi ya san me yanci ya san abin da yake nufi yanci ya san abin da aka yi magana akan yanci bai fice hurumi na shari'a ba magana ce ta shari'a magana ce ka ba mutum dama abin da yake na haƙƙin sa magana ce ka zalunci mutum magana ce ka kashe zarfin sa magana ce ka bashi haƙƙin sa
abin da ba a so a faɗa idan ka duba yanzu ka dauke matsayin sata da ake a Najeriya kudaden da ake sata na tashin hankali da wahala ka ji mace
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mai sallama da masu ruwa da tsaki da muka gayyata domin nazarin koma bayan da mata suka samu a zabukan da aka gudana a Najeriya wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya tambaye su alakar dokar ba mata kashi 35 na mukaman siyasa da kasashen duniya suka cimma yarjejeniya akai. Har yanzu muna tare da Honorable Maryam Umar Kofar Mata da Barista Amina Umar da kuma Comrade Yahaya Shaibu Ngugu. Ga jagorar tattaunawar Mahmud Ibrahim Kuri.
Barista, makomar yara din nan da mata. Me alaka ta ne da kashi 33 din nan?
Ai ko ita take da alaka sosai, saboda kamar yanda dai muka fada mazan nan mantawa suke saboda duk inda aka je aka zaga za a zagayo duk inda aka tafi kamar wani karin magana da ake cewa ita mace ita ce al'umma idan aka gina mace kaman an gina al'umma ne gaba daya saboda shi kansa namijin idan ya gama kara kainarsa ya dawo gurin mace zai dawo
to amma abin da kullun ake magana shine a baya an ba matan nan mukamai da dama amma ba su taba ka wani abun azo a gani ba hasalima gashi abin da Maryam take fada cewa akwai hasada a tsakaninku
a anan dai in ka ce wai an ba matan dama ba su amfani da shi yanda ya kamata ba zan iya cewa gaskiya ba haka bane saboda idan ka duba misali abinda ba a so a fada idan ka duba yanzu ka dauke matsayin satar da ake a Najeriya kudaden da ake sata na tashin hankali da wahala ka ji mace in banda guda ɗaya da muka samu guda ɗaya ministan kudi da bayan na faɗi sunanta ba banda ita sewa ba a taba samun mace ta zo ta yi wani abu da zai shallake hankali ya tunani ba saboda
ita mace ba kana aka tsige speaker mace
to kai amma an ka kirga adadin tunda aka fara demokradiyyar nan shekara kusan 26 mazan nan su suke tayi kuma a ina nake ci gaba mukai ko ci baya nake babban ci baya ake a gwada matan nan a basu kamar yanda ya tabbata cewa duk al'ummar da ta ciyar da matan cikin ta gaba to nan al'ummar za ta gaba saboda kamar yanda nake gaya maka namijin da in ya gama gurin matarsa zai dawo yana da uwa yana da ƴa yana da sarka duk mata ne wanda kuma mu kamar yanda koyarwa addini ta tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gadansa na karshe numfashin sa yana kaiwa yana kawo magana yake akan akyautatawa matan nan banda wannan idan muka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu ga duk siyasar da yayi babu a inda ya ajiye mace gefe guda da mata yake tafiya har yaki idan za a tafi da mata ake tafiya suna bada first aid treatment suna gyara kayan yaki so amma mazan mu na Najeriya na yanzu saboda wani babban abu ma da yake dada razana matan nan suke koma gaba shine cin zarafi za mace in ta fito siyasa a ci zarafinta a ci zarafin iyalinta a ci zarafin mai gidanta ita kanta a keta alfarmarta a matsayinta na ƴa mace wannan yana daga cikin wani abu da shi ma mai zaman kansa ne da yake koran yake zawa muna yin baya akwai matar da ta tsaya takara a garin nan ta fito gurin jama'a irin cin zarafin da kazamin cin zarafin da ake Allah wada da shi an mata a kira mu da sunan naki na banza na wofi duka akan muna son mu taimake al'umma so wannan abin da ya dole mata da kananan yara su ne dai wanda aka inganta rayuwar su
comrade idan misali aka ce an tafi ake misali ko kanan da mata suke cewa an basu a baya kuma ga yanayin zamantakewa yadda ya zama menene makomar musalman yara da kuma su mata misali ta fuskar kiwon lafiya da ilimi
ai makoma ta al'umma gaba daya idan ya kasance ba nagarta ta mace to ita kanta kasar ma tana cikin garari domin in ka kula a cikin wasiya ko kuma hudubar karshe da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya arfat abubuwa ba abin da ya jaddada har sau uku banda a kula da mata har sau uku saboda muhimmancin su kuma ko tsakanin iyayi da uba da da irin matakai sai mutum ya kai mataki na uku na girmamawa akan mahaifiya kanin ya dawo kan mahaifinsa saboda muhimmancin mata sannan ɗaya daga cikin martaba da za ka yi wa yaro ɗaya daga cikin haƙƙi na ɗanka a kanka shi ne sama mar uwa ta gari to kaga ya nuna cewar idan babu uwa ta gari wace ce uwa ta gari mace babu ƙasa ta gari babu al'umma na gari saboda haka sai an tabbatar da mace yancin mace ba wai wata doka ce ta bayar da shi ba ba wai wani mutum bane ya kirkiri shi Allah subhanahu wataala shi ya ba wa mace girmanta da yancinta saboda haka wannan wani abu ne da ya zama wajibi a yi shi wannan ya tabbatar saboda irin jaddadawa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi akan kula da mace har sau uku yana ɗaya daga cikin maganganu na ƙarshe da ya a rayuwarsa saboda haka kaga kenan wannan wani abu ne mai muhimmanci duk wannan abubuwan ai cewar ma kada a ba mace ƴanci zalunci ne cewar ma kada a kula da mace zalunci ne san zuciya ne, kuma wannan san zuciya shi ya kai ga yanzu ake ta gaba akai, kuma ko mutum ma da ake cewa wai mutane
kamar ana samun wataƙila rahim fahimta ko maganganu ko ma'anoni masu karo da juna a dangane da batun yancin nan na mace, misali abinda wataƙila ya fi kyau ya kwakwalan galibin mutane shine aka batun yanci din nan. Zaka ga ana fassara-fassara iri-iri, wanda zai ce yancin nan yana rufin a bar mace ta zo tana fitsara tana yin abin da ta ga dama, ta yi duk abin da namiji yake yi ta yi shi da sauransu. Wasu kuma suna cewa a ai yancin nan shine ka bata abin da yake hakinta, misali baka ganin cewa dole sai an yi aiki anan akan kansa batun ma fahimtar menene yancin mace din ma tukunna.
To ai su malaman da suke cewa da duk wanda yake cewa wai yanci na wani kaza kaza, ai shi ya san meye yanci, ya san abin da ake nufi yanci, ya san abin da aka yi magana akan yanci bai fice hurumi na shari'a ba. Magana ce ta shari'a, magana ce ta ba mutum dama abin da yake na haƙƙinsa, magana ce ka zalunci mutum, magana ce ka kashe zarfinsa, magana ce ka ba shi haƙƙinsa.
Amma wasu mazajen ana zargin ku da cewa ko kanku ba kwa taimakawa ta wannan fuska, dalili shine da yawa akwai mazajen da matansu ko ƴaƴansu ma za su iya ba da gudunmawa a fagen siyasa din amma sun hana su.
To ai ka san wannan lalacewar maza kamar annoba ce. Ni na kula na ga akwai matsala ta lalacewar maza across the world a duniya, kuma wannan lalacewa ta maza ta riga annoba COVID-19 zuwa.
Yana me kake nufi da lalacewa?
Shine sauke haƙƙinsu akan mata, musamman ma a ƙasashe irin namu. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya jawo wannan lalacewa. Maza sun lalace sanka a take to the level saboda lalacewar namiji masu yake auruwar da take da kuɗi. So yake auruwar da a gidansu ake da kuɗi don a bashi. To ai kaga annoba ce wannan. Shi tunaninsa kawai ta hanyar ta zai samu abin da zai samu ya rayu, ba shine zai tabbatar da rayuwarta da ingancin al'amura nata ba. A'a, shi so yake ya samu wadda take ita kawai za ta yi mahidima. To ai kaga lalacewa
ce. Kamar yadda su ma matan suke neman ready made.
Ai dama haka yake a shari'a. Ba inda aka ce kai ka je ka nemo fa. Kace kana yi kayan da za ka yi ka ɗaudawanya, kuma yana ɗaya daga cikin yarjejeniya da za a yi ta aure. Ci wasu kayan da cewa duk wannan ɗawainiyar kai za ka yi.
Nan kuma za mu ta sa'aya kan wannan muƙala, sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Honorable Maryam Umar Kofar mata 'yan siyasa a jam'iyyar APC da barista Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum, sai kuma Comrade Hayya Shu'aibu Ungogo shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da suka shafi shugabanci, sai wakilin namu madugun wannan tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Jumbe Hamza daidai da ta saute shirin. A madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta duk lokacin da kuke bukata za ku iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne.
A gaida alheri. Yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To a takaice, Rasha ta yi ƙirarin cewa Ukraine ta harba jirage marasa matuƙa biyu zuwa gidan shugaban Rasha Vladimir Putin cikin dare, amma jami'an tsaro sun samu nasarar harbo su, kuma Putin bai ji rauni ba. Ba za iya tabbatar da awar Rasha nan da nan ba, kuma wani jami'in Ukraine ya musanta hannu a harin. Sakataren jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira jiya Laraba da a kawo ƙarshen faɗan da ake a Sudan, da kuma goyon bayan ƙasashen duniya ga al'ummar Sudan waɗanda a cewarsa suna fuskantar matsaloli na jin ƙai. ‘Yan tawayen da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS sun kai hari a wani ƙauye a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda suka kashe aƙalla mutane shida kamar yadda hukumomin yankin suka faɗa a ranar Talata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Bob Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.